الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهير.
أترى المجرمين
يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A kamar yadda muka saba, yau 5 ga watan Ramadana, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445, wanda zai daidai da 15 kenan ko ga watan 3 2024 Gregorian calendar. Za mu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma Hakimin Damba. A bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani a cikin wannan sura mai albarka, suratu Ibrahim, inda yake cewa kada ku yi tsammanin Allah madaukakin sarki in ya yi alkawari a manzanninsa zai saba. Ma'anin wannan shine Allah madaukakin sarki ba zai saba alkawari ba, domin shi buwayi ne kuma yana da intikami, shine wato kenan daukan fansa. To bayan Allah madaukakin sarki ya nuna mana shi mai cika alkawari ne duka alkawaran da yi, sai kawo mu zuwa ga babban wani babban alkawari kuma da yi, inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim yawma tubaddal ardu ghayra al ard. Ai ma'ana shine uzkur, ka tuna ya Muhammad, ranan da za a canja kasa ba wannan kasar ba. Kenan kamar Allah madaukakin sarki yayi wani alkawari, wannan duniyar da muke cikin ta, wannan kasar da muke takawa zai canja ta. Ta riga ta yi da ti, ta gama komai da kai, ta expiring, ta gama aikin ta, shikenan sai a sa ta cikin kwandon shara. Allah madaukakin sarki ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna ma mutane ranan da za a canja wannan duniyar, ghayral ardi, ko ma bayan wannan kasar wata daban za a kawo, was samawat, samman ma za a canja su. Saboda za a canja duniya, za a canja lahira. Wannan alkawari ne na Allah madaukakin sarki, da amma kace Annabi sallallahu alaihi wasallam tana ma mutane haka zai faru. Kaga nan zaka ga asalin wato kenan mulki na Ubangiji Allah madaukakin sarki. Kuma ina mutane suke a wannan lokacin, malamai sun yi maganganu da daman gaske akan canjin kasar, da yanda mutane za su kasance lokacin da za a canja, da irin kasar da za a kawo, duka wallahu alam. Amma abubuwa da dama kowa suna faɗin nasu. Daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi la'akari da shi shine wannan kabiya ce imaniya, matsala ce ta imani. Allah ya ce zai canja, dan haka kuma zai canja. Saboda haka dole mu yarda akan wannan cewa Allah madaukakin sarki zai canja wannan duniyar da muke ciki, a kawo ta daban, za kuma a canja saman da muke da ita, a kawo ta daban. Wannan wajibi ne, mu imani da wannan. Shine abin da ya dace da mu dukan mu. Muna sanar da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabbinsa, kaifa asbahata, ya ce masa kaifa asbahata, sai ya ce asbatu wallahi mu'minan billahi haqqan, yace na waye gari ina mai imani da Allah madaukakin sarki tabbataccen imani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, to tabbataccen imani, sai ce masa to li kulli shay'in haqiqa wa ma haqiqatu imanik, komai yana da haqiqanin sa, menene haqiqanin kai naka imani? Sai ce azbatu wallahi ka anni anzuru ila aljanna wa aluha munamun wa ka anni anzuru ila nari wa ahluha mu'azzabuna. Yace na waye gari wallahi, saboda abinda Allah ya faɗa cikin Alkur'ani na aljanna da ƴaƴanta da abubuwan da yake cikin ta, kaman ga aljanna ina ganin ƴaƴan aljanna da ni'iman da ake ba su. Na waye gari dangane da abinda nake gani, dangane da wuta, yanda naji Alkur'ani Allah yayi bayani kaman ga ƴan wutan, ga wutan kuma ana musu azaba. Yaqinan haka nake ganin abu, da haka yake cewa inni azabtu dunya fasara zahabuha wa madaruha sawa'un indi, ni na saki duniyar nan, to haka da zinarin cikinta da turbaya kasa da zaka debo duka dai suke a guda. Don haka na kama aiki na lahira saboda yaqinan ina son shiga cikin waɗannan mutanen. To sai malamai suka ce abin da ya kamata a ce kenan, kowanne daga cikinmu yana da hazzi mai karfi a kansa a duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, kadiya ce ta imani za mu yarda da ita, tabbas haka yake kawai. Sawa'un mun bayyance shi ba mu bayyance shi ba, mun gane shi ba mu je shi, ya kwakwalwarmu ta gano abin ko bata gano shi ba? In Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zai abu, to ya zai abu. Kuma kun ga a baya ya ce fala tasibannallaha mukhlifa wa'adihi rusulahu, kada ku yi tsammani, kada ku taɓa tsammanin Allah maɗaukakin sarki zai saba alƙawarin da ya yi wa manzanninsa. Don haka Allah ya ce za a canja ƙasa, wannan ƙasar ba ita za mu same ta ba ranar tashi alkiyama. To daga cikin abubuwan da mutane suka yi tunani shi ne cewa ita wannan ƙasa da muke ciki da wannan saman da muke ƙarƙashinta ƙasa ce wanda ake kiranta wato kenan sababiya. Saboda ƙasa ce za ka ga muna yin noma a cikinta, haka ne, sai mu samu amfani, ko mai kasuwanci a cikinta sai mu samu amfani, sama tana zubar da ruwa mu yi amfani da shi, wato kenan ƙasa ce wadda take duk abin da mutum zai samu yana buƙatar sababi. Yanzu ga littafi a nan, akwai sababin zuwansa, haka ne, yawwa ga masallaci a gida akwai sababinsa, ga abincin da muka ci yau dinnan akwai sababin zuwansa. Don haka Allah ya gina komai da komai tsakanin wannan ƙasar da saman da take rufe da abin da ake kira su al-asbab. Komai kake so nemi sababinsa. Don haka aka ce man akaza bil asbabi wajada aw wasala, duk mutumin da yake son wani abu in a duniyar nan ne to ya riki sababinsa. Yanzu kana so ka zama shugaban ƙasa, ai akwai hanyoyin da ake bi, wanda ya rike asbab zai iya kaiwa zuwa ga wannan. Kada su ka zama miliyoniya, akwai hanyar da ake bi, wanda ya bi wannan zai bi, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne, akwai hanyar da ake samun amfani mai yawa a gona, sababi ne, in ka bi tabbas za ka samu. Wanda bai bufa ba ko musulmi ne shi ko mumini ne shi, gonarsa ba ta kyau ba saboda bai gyara ba, la'annahu lam ya'khudh bil asbab. Mun bai ci wannan duniyar, haka take, shi yasa Hausawa suke cewa duniya ba ta rago bace ba ko, saboda ana bukatar ka nemi sababi, kar ka zama kallon al-nasi, ka nemi sababi wanda zai kai ka zuwa ga samu abin da duk kake bukata, in ka yi riko da asbab za ka samu. Wanda magana Dr. Zagalul al-Najari ya yi wannan magana, kuma saman ma haka dai. Amma idan za a bar duniyar nan za a koma can, can kuma guri ne wanda yake ana dogaro da musabbab. Huna na tami da alal asbabi wa hunaka yutama da ala al musabbab, mai sababin. Saboda a can kawai idan kai sha'awar nama kawai sai dai zo, baka bukatar daukan kowane irin sababin neman nama, mota kake bukata sai ta zo ta kawai, zuciyarka ta sawwala, mai sababin shi yake controlling can nan. Kuma ya ba da dama a mutane, har nema in ya dage sai samu, wawa ma in ya dage sai samu, saboda me? Kada aka zabil asbabi, ya riko da sababi. Mun bayyana wannan, to tunda yake can musabbab ake dogaro da shi, don haka ita kuma wannan duniyar an gina ta akan sabab ne, saboda ba zai yi a sake rayuwa kuma akan wannan ba, don haka Allah zai canja ta. Saboda ɗan aljanna ba su bukatan wato kinin sai sun yi wahala don samu wani abu, duk abin da suke so zai je kullu shay'in yakunu mutawaffiran indahum, komai yana nan tare a gurin su kawai. Mun bayyana wannan, to yana daga cikin dalilan da yasa dole za a canja wannan kasar, ba zai yi a zauna a kanta ba. To badal al-ghayr al-ard, za a canja wannan kasar a kawo wata wato kinan koma bayan wannan. Sannan sai Allah ita ba sama haka ne, ita ba sama ta sababi ne ko yauwa. Wa barzu lillahi, mutane za su fito wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki al-wahid al-qahhar, wanda yake makadaici, wanda yake kuma mai tukunin rinjaye. Dakan mutane in an ce Bruce, yawanci dama daga mutane sun fito saboda wani dalili ne kuma da wani hadafi. Don haka da mutane suka fito daga kaburburan su ko daga ina ne din su, a sakamakon kira ne, yauma yad'u da'i ila shay'in nukur, mai kira zai kira. Don haka mutane dole za su bi, mutane za su tafi da gaggawa da gaggawa. Idan an yi kira dole za su bi, saboda target din guda ɗaya ne za su tafi. Mun bayyana wannan, yawwa, saboda za a tafi ranan da za a tara mutane tashin alkiyama kenan. Za su je gaban Allah madaukakin sarki al-wahid makadaukin sarki, shi ne wato kenan wanda babu wani ubangiji sai shi, babu wanda ya cancanci abauta masa sai shi, kuma babu wanda yake da rinjaye sai shi. A rannan ne kuma mutane za su fahimci ainihin wato kenan ƙarfi na Allah madaukakin sarki. Inda a wani lokaci za a ga babu wanda zai yi magana ko wa'anatul wujuh lillahi al-qayyim, duk fuska za ta karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki raye wanda yake kuma da wamme. Saboda mutane za su tafi tashi al-kiyama ba wanda zai yi magana, fala tasma'u illa hamsan, sai dai takun kafa kawai zaka ji arai, babu magana wannan ba wanda zai yi magana, sai dai illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla, sai dai Allah madaukakin sarki ya zabe shi. Don haka mutane za su tafi zuwa ga wannan. To mu je malam watarul mujrimina,
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
الله يجي وترى المجرمين ذاك غواتو كينان مجرمي ينا يجي مجرم شينا مي ليفي مي ببال ليفي كما شينا يكي لسا مجرم دعاك بطان دا سكي دا بانيا مين يليفو فوكا دا شركة دا كافرشي دا مين يمين ينكبا إري ذاك غلسو يومئذ الأوانا رانم mukarranina, ababan daurewa ne fil aswadi, a cikin wato kenan sarkuna, abinda ake daure mutum da shi a kafa, sarkar da ake daure mutum a kafa dan kare ya gudu, ita ce ake kiranta safad, jam'in sa shine al aswad. Za a daddaure su a kafa haka za a kora su, haka za a kora su. To amma me yasa za a hada su? Saboda kamanceceniyar aikin su. Yawwa, wayannan mashayiya ne a ciki za su tafo, wayancan masu kaza ne a ciki za su tafo, wayannan haka duk za a hada su group din su gurgurdan wato kenan laifukan su a wannan ranar. Tunda rana ce ta mulki, Allah madaukakin sarki zai nuna wa mutane matsayinsa ga wanda ba su fahimta ba, za su gani. Don haka duk masu mujrimai masu babban laifi za su zo su a daddaure ne, ba su zo lafiya ba. Yawanci masu shirka su ne wato kenan akan gaba. Don mu je malam.
Sarabiluhum min qatiranin wa tabshi wujuhahum an-nar.
Sarabiluhum min qatiranin, wato rigunan su sirbal, wasu na fasara shi da wando, amma galibi an fi fasara shi da kamis. Kamis kuma tace riga ko riga wadda take ta ciki, ba wadda ta sama ba, riga wadda take directly tana manne da jikinka, ita ce ake kiranta sirbal. To saboda haka za su zo da sutura kamar yadda wannan yake nuna, amma tufar ta bala'i ne. Sarabilo min qatirani ko qudran ko qitran, rigunan su wato kenan an manne su, an dafke su da abinda ake kira man gelo, man kwalta, kwalta wannan da ake ba musamman da ake kwalta wanda ake hadawa abinda kwalta, ko ya ake fasara shi da Hausa ne, wanda abinda muke zuba a cikin kasa, za a gina kasa ta yi dankon nan, kwalta kwalta kawai ko eh turanci ne a ne na sunanta da Hausa eh to mangelo ko mangelo shine za a daddaba a jikin rigunan su haka a mulketa abin da yasa aka ce haka shi asalin sa yana da wato kenan na farko baki ne da bi kuma kan bakanta mutum na uku kuma is highly inflammable yana da saurin kama wuta to ya sa sun sa kayan da duk wannan abin ne kuma aka canna wuta aka saka da kake tsammani saboda ka zai kama wuta ne da gaggawa hakan nan Allah madaukakin sarki ya wato kenan zai kaddara musu Allah ka kiyashe mu rigunan su a daddabke take da wato kenan man kwalta wata shawujuhumun nar fiskokin su kuma wato kenan wuta za ta lillebe su Allah madaukakin sarki ya sanya fuska ta zama wato kenan ita ce ɗaya daga cikin mafi muhimmancin jikin dan adam da haka ko matsala ya gani za ka kokarin kare fuskar sa zai iya hakuri da komai ta same shi amma fuska zai kare amma kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya ce fuskar ne za a sa wuta yanzu ko kaddarawa kai kaddarawa kawai kai ka kaddara mutum an haɗu ko da wani gobara komai a ce nan din sa gaba ɗaya ya kama wuta ya cinye kaddarawar kawai sai ka ji ranka ya bace a wani in kuma da zaka kaddaro din ya dawo kanka a ce kai ne ransa ya danga bace to ina ga kuma idan ya faru a reality wannan mangela gaba ɗaya zai tashi kama wuta fa yadda ka san Peter ne haka zai kama sannan kuma azaba akan azaba kuma sannan sai a sawo wuta ta zo ta rufe fuskokin mutane to kaga yanzu wuta ta kama fuskar mutum tana ci kaga na farko dole zai rufe idan ko bai rufe idan ba idan zai lalace zaka maganan gani shi a rayuwarsa wato kenan babu ita kwata kwata babu shi babu gani don za ta kona idan za ta lalace idan sai da aka bai san ma ina zai yi ba saboda wato kenan bala'in da ya same shi amma fa wannan duk aka ce a mujrimai ne watar almujrimina ba mu'minai ba ko saboda haka yanzu babban maganin sa shine kar mutun ya zama mujrim mujrim shine mai laifi ko laifin kuma wato kenan babban laifi to muje
yajziyallahu kullu nafsin ma kasabat inna allaha sariul hisab
Allah barkai zarki yace haka zai faru da su ne yajziyallahu kullu nafsin ma kasabat don Allah madaukakin sarki ya sakamta ma kowace rai abinda wato kenan ta tsorurita ya sakamta mata kowace kenan yanzu aljaza'u min jinsil amali sakamakon da aka musu a sakamakon aikin su da suka yi a aikin su ne shine ya ja musu kuma galibi idan ka jace kasabu tsoruri ana yin sadar riba ne idan ka sai kaya ka je ka zaka sayar kana yin sadar riba ne saboda in ka sai kayan naira 100,000 anticipation din shi ne zaka samu 110,000 ko 120,000 in ka sai na miliyan 10 anticipation din shi ne zaka samu akalla miliyan 11 ko wani abu makamancin wannan ko da 500,000 haka ne kasado in kuma ta zo da sa'a zaka iya ninkawa to su sun yi kasabu a duniya don haka kasabun da suka yi shine wato kenan ijram manya-manyan laifuka yanzu kasabu suka ko aka ce ma kasabat don a sakanta wa kowane rai tsururin da ta yi na kasuwancinta ta haka ana tsammanin riba kenan ko don haka duk abin da suka yi azabar da za ta zo za ta ja musu mai ƙarin wahala wato kenan a sakamakon a matsayin ribarsu na aikinsu da suka yi kamar yadda 'yan aljanna mutanen kirki idan sun yi sallah raka biyu ko a sakamakon aikin da suka yi na alkhairi zai ja musu wato kenan riba a wajen aikin don haka aljanna zai zama wato kenan yau hakan nan dai abin nan in nan ka tafi akwai riba in ma nan ma ka tafi wato gidan akwai riba sai dai kawai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu inna allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki sariul hisabi mai tsananin wato kenan hisabi ne yana mai gaggawan wato kenan hisabi yana da gaggawa ma'ana yana baya bata lokaci a wajen hukunci yanzu daga lokacin da dan adam da farko ya fadi ya mutu a duniyar nan zuwa lokacin da na karshe zai mutu mutane trillion nawa kuma ranar da za a yi hisabin a karamin lokaci za a yi Allah madaukakin sarki zai yi hisabi kuma a lokaci da kuma za a warware kome da kome duk matsalar da take tsakanin kowa da kowa Allah madaukakin sarki zai yi shi a gaggawa kuma a karamin lokaci kai kace kaman already kafin mutane su je su mutanen yanzu su fahimtar wannan ayar saboda an yi programming abubuwan ne idan lokacin ya zo kawai clicking za a yi sai a watsa abu shikenan kawai ko ba haka ba just clicking ne kawai za a yi ya yi clicking shikenan yanzu kai abin da kawai ka sa lambobin mutane gaba daya kowa da kowa kana clicking in one second ya watsa cikin wayar kowa haka ne ko ba haka ba kaga mutanen da za su fahimta za su kowa fahimta in dai har dan adam zai yi wani abu kaman wannan famin babu Allah ce ubangiji Allah ya yi tunda nasu dan adam discovery ne a wajen discovery din sai ya gano saboda haka a sakan daya za a iya hukunci tsakanin mutane gaba daya ko kuma ma da yake Allah ne a menene rabin sakan eh to rabin sakan a rabin sakan Allah madaukakin sarki zai dan haka inna Allah zari'ul hisabi Allah yana da gaggawa a wajen wato kenan yin hisabi to muje nazaba Allah
هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
الله بارك في ذلك هذا بلاغ للناس wanda ida sako ne a mutane kaza zai iya komawa kan ita wannan sura daga farkonta zuwa yanzu saboda ai da awa ta zo da shi ta manzanni tun daga farkon ayar surar in mun za mu ga da'awoyi ne na manzanni annabawa ga yanda suka yi qalat tahu rusuluhum afillahi shakku kala kaza kaza ta rusul sakon da manzanni suka kawo mutane don haka Allah madaukakin sarki da ya tare shi gaba da sai ce to wannan balagun ida sako ne wato kenan ga mutane haza balagun linnasi ko kuma haza zai iya daukan wato kenan shi kansa alqur'anin da muke karantawa domin alqur'ani an aiko shi ne dan ida sako ma mutane to haka haza din nan kenan wannan abin da ake karanta muku jama'a na alqur'ani da bayanan da ake yi na abubuwan kirki da wanda ba na kirki ba da yanda mutane za su tsira da wa'anda za su halaka duka wato kenan ana bayanin su ne dan aida sako wato kenan a mutane in an ce balagh shine wato isarwa ko al balagha hiya al usul ko kuma ta'addatul ma'ana ila qulubi sami'ina ka dauki ma'ana ka kai ta zuwa ga zuciyar masu sauraro saboda haka kenan masu sauraro alqur'ani ana nuna musu wannan alqur'ani da wannan ayoyin da ake karanta fa ida sako ne ma'ana kenan an riga an iso ko an isar ko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai tambaye ku akai na ranar tashi alkiyama jama'a na isar suka ce kai isar sai Allah ka zama shaida don haka wannan alqur'ani wato kenan balagul linnasi amma to me yasa za a isar musu da sako lin durubi da musu gargadi da shi amma mutane gargadi a nuna musu to hanyoyin musulunci shi kullum abu a fili yake abubuwa na Allah madaukakin sarki balagulo shaydan ne yake duk ungune na sako ai mun ga a baya yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi amma shi nasa sai yace wa'adtukum sai ya shiru bai ce wa'adal haqqi ba haka ne saboda ka Allah madaukakin sarki ya tsara wannan dan ai ma mutane gargadi wali alamu dan kuma su mutane su san cewa annama huwa ilahun wahidun ko lalle shi Allah madaukakin sarki abun bauta ne kwara daya wato kenan kaman su kar su shirka su nisanci duk abin da zai kawo wato kenan shirka a cikin al'amuran su Allah madaukakin sarki kwara daya ne shi ne ke da haƙƙin abota masa wal yatazakkaru ulul albabi sannan kuma mutanen da suke da hankali wato kenan su zama sun dauki gargadi sun dauki izna to da yin an fada tabbas wani zai kiyaye shine amfanin wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina sai yazakaru man yakhsha wa yatajannabu hal ashqa da sanin mai jin tsoron Allah zai dauki gargadi shaki mara rabo shi kuma da sunni shine zai nisanci wannan to masha Allah to mu je mallam
suratul hijri makiyatun wa hayatun wa tis'una aya bismillahir rahmanir rahim Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin
wannan sura idan ce za mu shiga mun ka karshen tafsir wacce sura Ibrahim sai sabuwar sura ita ce suratul hijr hijr yana da ma'ana da yawa ko yawa hijr yana nufin hankali lazi hijir masu hankali kenan ko hijir wani lokaci da nufin dutse hajarul aswad ana kirsa hijirul aswad wannan dutsen na dakin kaaba din nan sannan hijir yana nufin wato kenan kogo hijir yana nufin abuwa da a takaice dai yana nufin wato kenan wa'insu al'umma da Allah madaukake sarki ya aika musu da wani sako kazaba ashabul hijr ko menene al-mursalin yawwa mutanen samudawa kenan wanda suka tona wani rami a cikin dutse suka shiga suke wato kenan lamarin su kuma shine maksudin hijr a cikin wannan aya din a wannan sadad din da muke ci sura ce wanda Allah madaukake sarki zai mana bayanin mutanen annabi salihu sune samudawa ko wa ila samuda akahum saliha yawwa Allah madaukakin sarki ce alif lam ra wayna harfa Allah madaukakin sarki shi yafi sani wato kenan ma'anar su abinda malamai suke ishara akan su shine cewa suna daga cikin abinda suke nuna mu'jiza na alqur'ani saboda alqur'ani Allah madaukakin sarki ya nufi zai sauka da shi a kabilan larabawa a daidai lokacin da yaran su yake da karfi sosai a duniya ya kuma kai fik din sa a wajen wato kenan fasaha da balaga sun kai matsayin suna sai da kasuwa kaban kwana 40 ana cin kasuwa ba dare ba rana ana tara mutane masu iya magana da larabci da fasaha kuma Allah ya nufi zai aiko alqur'ani a cikin mutanen sai ya zama mu'jizar da Allah zai aiko musu sai ya zama ta jinsin yaran da suka fi kwarewa saboda ai ba za a yi maka barazana ba face abinda kake gadara da shi a dura maka ba ka san komai ba yanzu da an kawo musu wani abu sai sai ba su gane bane haka ne yawa yanzu mutumin da bai san kan waya ba in ka kawo zaka masa waya sai ce ai da bai san ilimin ta bane amma ka je ka samu guru akan da wanda ya san komai ne komai sigira din ta sai ka nuna masa ashayi yanzu ne ma zai shiga primary 1 akan lamarin to sai ka fi bashi mamaki don haka Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani da balaga irin wadda wato kenan ta juya kokwalen su don haka ya faru da wasu surori suka fara da irin su alif lam mim kuma wannan ta fara da alif lam ra da sauransu amma duk da balagar su ba a tabbace inda suka yi inkarin me yasa ake farawa da wannan ba kuma tabbas sun san cewa akwai wani hikima da balaga da fasaha da Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin wannan kalmomi don haka Allah madaukakin sarki ya fara wa'annan wanda shi kadai ya san abin da yake nufi da wa'annan arabi tilka ayatul kitabi tilka isharatu lil ba'id waccan waccan ko ba haka ba ishara ne na abin da yake ne san je haza nan zaka waccan hazihi wannan tilka waccan yanzu ana magana ayoyin alqur'ani da yake tilka ayatul kitabi waccan can nan ne sannan sune ayoyi na littafin Allah madaukakin sarki ai ma'anar wannan shine ayoyin Allah madaukakin sarki suna da daukaka sosai ana nuna mu daukakan ayoyin wa'anda da kake gani masu manya manya ga su mai girma a nesan nan to ayatul kitabi sune ayoyin littafin Allah madaukakin sarki ko kuma badali da wannan tilka ayatul qur'an ayatul qur'ani mubinin wa'anda sune ayoyin badali kenan ko wa'anda sune ayoyin qur'ani wanda yake bayyananne in a ce mubin shine wanda yake cike da bayani a kaidan balaga suka ce akwai bayan akwai ma'ani akwai menene akwai badi kuma za ka gani galibin ana maganar balaga akan fara da bayan saboda bayan shine bin hanyoyi daban-daban-daban don isa zuwa ga abu guda daya abu daya ne wannan ake so a sifata wani sai ya fudu wata hanya ta hanya ta hanya sai ya zo tan zai kawo ka wani kuma ce wani hanya ta yi wayar fahimta sai ya kawo ka ta wata hanya daban-daban da ya zo ya yi maka bayanin wannan Qur'ani yana da irin wannan akan abu daya zai iya fito da shi da asali daban-daban amma duk targetin din shi ne dai wato kenan abu daya to da haka alqur'ani ayoyin Allah madaukakin sarki ne wanda suke cike da bayani ba dan komai ba dan mutane su fahimta saboda wani in ka bi da shi ta nan ba zai fahimta ba amma da ka bi da shi ce okay haka ne yanzu ya gane kenan ko to daga duk hanyar da mutane za su fahimci abu su fahimci sakon Allah madaukakin sarki to Qur'ani ya bi wannan hanya din to mu je mallam
rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin
Allah madaukakin sarki ce rubama ya wadil ladina kafaru sau da yawa kafirai suna fatan ko suna burin laukanu muslimina ina ma ban a ce su musulmai ne kalmar rubba bata shiga cikin wato kenan fi'ili bata shiga mafi'ili sai dai idan ta dogara da ma in ta dogara da ma zata yi zaka ce rubbama ya waddu kaga ta shiga fi'ili mudari rubba sa'imin ko kuma rubba muhammadin qama to kaga zata iya shiga cikin fi'ili madi kawai da zata iya shiga cikin fi'ili mudari amma sai ta dogara da ma amma in ita ɗaya ne sai dai ta shiga cikin suna kenan amma ba cikin aiki ba mun fahimci wannan idan kuma ta zo cikin aiki asalinta tana nuna abu dan kadan ne amma kuma wani lokaci takan kiyaye ketare hadinta ta nuna abubuwan da yake mai yawa yanzu an ce rubba ma ya wadin ladina kafaru yana jifa jifa zaka iya ganin kafiri yana sha'awar ina ma mai shi musulmi ne ina ma mai shi musulmi ne akan wannan malamin suka kawo hadisi wanda da ranar tashi alkiyama bayan an hisabi mutane sun tafi da sun tafi aljanna kafin a yi hukumin nihai na zaman aljanna ko zaman wuta akwai musulmi wanda suka yi laifi manya manya aka kai su wuta mashirkan ciki za su ce haha kuka tauhidin ko bai muku amfanin komai ba kun yi sallah kuma ga mun mutare da ku to idan suka yi hakan sai Allah madaukakin sarki in suka musu wannan gorin a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai ce duk mutumin da yake da misalan zaracin da tauhidi zai kawo wanda zai zo ya ceto shi to da kan tu sai a fitar da su duk wani mai tauhidi ko da misalan zaracin ne za a fitar da shi a wuta kai shi aljanna to a wannan lokacin kafirai za su yi fatan ina ma masu ma musulmi wallahi da sun fita rubama ya dilla zina kafaru laukanu muslimina za su yi to da kan zai iya kuma yana iya yiwa a gidan duniyar ma haka ta faru sau da yawa za ka samu arne yana sha'awar musulmi ko kwanan nan naga inda wani dan agaji a Katsina ya samu wata jaka ta kudi ko ina jin da yawa mutane sun ga wannan jaka ce ta kudi ya kai sama da miliyan 100 amma ya je aje a gidansu ya boye kuma je report a police station kuma ya hana inda kudin yake har sai da aka samu mai kunin aka zaka dauka aka bayar sai naga ɗaya daga cikin wanda suka watsa wannan suka share wannan bidiyon suka yi comment akai wata armiya ce daga cikin abubuwan da take fada tana yaban Hausa da musulmai daga ciki take cewa kai wata kila ma ni kam Hausa zan haura kuma musulmi saboda tace mutanen kirki ne kaza 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 a fili wannan matar ta nuna cewa tana shaida Hausa ma bata iya fada tace Hausa Hausa muslim Hausa muslim saboda kai sai ta nuna cewa tana sha'awar kan da musulmi za ta aura kaga wannan matan da za a samu musulmi su je kusa da ita la Allah za ta iya musulunta ba saboda ana samun irin wannan jifa jifa wanda zaka ga sun yi sha'awar wato kenan musulunci kuma wasu ma suka musulunta din Allah madaukakin sarki ce jifa jifa haka zaka gama ko kuma in mu dauke shi riba litakfir sau da yawa ma kawai zaka ga haka tana faruwa domin ai da yawa wanda suka sha'awar musulunci din suka gabe lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi nawa ne bayan kadan bane ai sha'awar ne saboda suke ta shiga ya suke ta shiga har aka je ba sai gizaji a rasulullahi wal fata ai duk kafirai ne amma suka ta shiga ra'aitan nasa yadukun fi dinillahi afwajan suka dinga shiga wato kenan cikin musulunci wato kenan gungu gungu saboda haka yanzu kenan anan yawanci abinda yasa ake sha'awar musulunci in mun dauki kes don wannan matar shine dabi'ar mu halayen mu shi yake ba su sha'awa aka ce ba za ku iya taba bitin dinsu da dukiya ko wani abu ba amma ku bitin dinsu da kyawawan hali yanzu kaga kyakkyawan halin wannan dan agaji ya sa wato kenan musulunci ya daga kiman sa a idon kafirai a duniya saboda haka kullum halayen mu na alkhairi da zamu rika nunawa yana daga cikin abubuwan da suke sawa kafirai su sha'awan addininmu kafirai su sha'awan addininmu don haka kenan kamar ana karantar da mu ne mu yi abin da kafirai za su yi sha'awar shigowa cikin addinin musulunci mun fahimci wannan to mu je mallam
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون
الله وراك كذا ذرهم يأكلوا ka kyale su man ce zarfin ma'ana ka zuwa musu ido ka rubu da su ya kulu su zama a duniyar nan ya zama ba su da aikin yi sai cin abinci su ci su sha yadda suka ga dama waye tabbata su kuma ji dadi yadda suke so su ji dadi wayilhi bil amal burin duniya ya zama wato kenan ya shagaltar da su ka kyale su amma fa fa sofa ya alamuna da sannu za su san menene Allah madaukakin sarki ya tanada musu mana da sannu za su san da ruwa ake shayi zarfum ya kulu wa tabatabu yanzu kaga wannan gashi da kamar an ci ba su yi ne ko kamar license ne aka ba su amma ga mai hankali fa ai barazana ce tahdid ne Allah madaukakin sarki yake musu kan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza lam tastahi ko yana bima adraka an-nas min kalamin nubuwatul ula ko idza lam tastahi fasna ma shit in kai baka jin huya je kai abin da ka ga dama ko an baka garantin ne ka je kai abin da ka ga dama ai mara zara ce okay kai mara kunya ne to bismillah ka ci gaba ai ma'ana kenan akwai aiki ba wanda za ta zo ta nan Allah madaukakin sarki yana magana da kafiran makka fadan hukuncin sa zai iya jan bazan sa kan wato kenan kafiran duk duniya kai zai iya hawa kan musulmai ma a kyale mutane su yabo da suka ga dama amma duk wanda ya san cewa akwai aqiba kar mutun ya tsammanin zai mummun ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah masu aikata alkhairi a gidan duniya sune masu aikata alkhairi sune wanda za su shiga cikin alkhairi ranar lahira ba zai yi ka kai abinda ka ga dama a duniya ba sannan kuma ka je ka tarka abin nan ko yawwa al-aqilu man bada bi nafsihi wanda ya gyara kansa ya fara gyara kansa shine wanda yake mai hankali to mu je malam
wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum
Allah mu da kuke zake cewa ma ahlakna min qaryatin babu wata alqarya da muka halakar kafin wannan alqarya al'ummata annabi sallallahu alaihi wasallama illa walaha kitabu ma'lum face tana da wato kenan littafi sananne wanda aka rubuta ajalinsu da ayyukansu da dalilin da yasa aka halaka da su kamar samudawa sun saba wa Allah madaukakin sarki amma akwai documentation na duk ayyukan da suka yi wanda su ne suka yi sanadiyar da aka halaka da su kuma akwai documentation wanda ke nuna cewa ga lokacin da za su fara rayuwarsu ga lokacin wato kenan da za su kareta kuma babu abinda zai nuna maka cewa an zalunce su akan wato kenan hakan nan haka adawa haka kuma wato kenan waɗanda suka zo bayan su duk garin da kaga garin an halaka shi kamar Sodom mutanen Annabi Lot da sauransu to sakamakon aikin su ne kuma sai an je an ja kunnan su sai an nuna musu gaskiya an nuna musu kamar da kai in ba su dauka ba shikenan illa laha ko illa walaha kitabu ma'lum
ما تسبق من أمتنا لها وما يستأخرون
الله مرحبا كتير كتير ما تسبق من أمتنا أجلها باب وتا الأمة ذات رجاء أجلنتا رجاء أجلنتا شيني واتو كنن الأمة تزمتا حالك كافي لوكا شنتي باب متمن دزي متقانا سبي كاري بكو وانا شيني أكيدا نمكي أكانتا duk wanda kaga ya mutu to kwanan sa ya kare amma mutanen makka a baya suna da wani akida cewa mutum zai iya mutuwa kwanan sa bai kare ba kuma har yanzu a cikin kabilan duniya nan ana samu haka ko yawa yanzu kasan yarabawa in ka je musamman bangaren wanda ba musulmi kuma har ma musulmin su suna da wani akida idan aka zo aka harbe mutum ko aka sare shi ko aka war gangarci akan sa sai ya mutu sai su ce kwanan sa bai kare ba kawai kashe shi aka yi da haka suna da belief cewa zai sake dawowa kuma shaidan ya sa wannan abu yayi karfi a cikin zuciyarsu ta yanda sun yadda hakan za ta iya faruwa don haka wani lokaci sai ya sawwala musu mutum zai mutu sai kuma mutanen garin ko ƴan uwansa kuma su riga ganin sa a wani gari kuma shaidan ne yake sawwala musu irin wannan amma aqida ta alqur'ani shine cewa babu al'umman da za ta mutu ko a halakata face ajalin ta yayi ba za ta riga ajalin ta ba kai ma ba za ka riga ajalin ka ba kamar yanda kuma ba za ka yi tsallakewa ajalin ba in yazo shi in lokacin yazo ba za a wuce ba ko yawwa in kuma bai zo ba ba za a yi abin nan ba la yastakiruna sa'atan wala yastaqdimuna ba za a jinkirta musu awa ɗaya ba, ba za a gaggauta musu wato kenan awa ɗaya ba. Kuma yasta'khiruna shine ba za a jinkirta musu ba, ba za a jinkirta musu ba, ba za a musu gaggawa ba. To mu ji malam.
Wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun.
Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ce wa qalu, sai gashi sun zo suna cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr, ya kai wanda aka saukar masa da adh-dhikr. Adh-dhikr anan ana nufin alqur'ani ne, ko kuma zikiri yana nufin daukaka, ko zikiri yana nufin gargadi, ko yawa. Amma dai anan azzikir ana nufin alqurani. Don haka sai kafiran maka suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazi nuzila alaihi zikiri, ya kai wanda aka saukar masa da qur'ani. Aka kawo kuma aka saukar maka, suna addressin dinsa, suna kiransa ya kai wanda aka saukar masa da alqurani. Me muka fahimta nan kenan? Sun yadda an saukar da alqurani, ko kuma sun yadda a shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar, ba a su aka saukar ba. Don haka sun yadda akwai alqur'ani, amma akwai aqida da take cikin zuciyarsu, ce ba za su yadda da shi ba, ba za su yadda da alqur'anin ba. Don haka jawabin wannan shine suka ce musa, innaka la majnun, kai mahaukaci ne, baka da fahimtar al'amura, abinda suke faɗa kenan, ko yawa. Kenan yanzu idan aka ce al-insanu adu majhila, dan adam yana gabar abinda bai sani ba kullum, basu ɗayan biyu ko dai basu fahimci alqur'anin ba. Don haka abinda ya zo da shi yake tattare da shi ba kwata-kwata, ba za su yadda da shi ba. Don haka abinda yake ma ɓata lokacinsa yake yi, ko kuma sun fahimce shi sun ƙi gaskiyar lamarin. Wannan yasa a matsayinka na musulmi mai da'awa, mai kira mutane zuwa ga musulunci, za ka iya ba mutane uzuri, sai ka gadara cewa ba su fahimce ka ba ne, domin in sun fahimta to ba za su yi gaba da kai ba. Haka ne su hali yake cewa ɗaya daga cikin wanda suka sa hannu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka yi firji na Hudaybiya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta min Muhammadin rasulillahi, su hali yake wallahi ba mu yarda da wannan kalmar ba, da mun tabbatar kai manzon Allah ne, ba za mu yake ka ba. Don haka a goge rasulillahi na yarjejeniya ne fa za a yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen Makka. Ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga Makka, zai je umra, su kuma sun fito sun ce ya kansu sai dan sun tare, ba za a je ba. Aka ce ai yarjejeniya ai sulhu. To a wajen rubuta aka yadda da abin da za a rubuta, cewa za a rubuta a ba su document, su dike document, yace min Muhammadin, sayyidina Ali ya rubuta min Muhammadin, ko hadha ma salaha alaihi Muhammad, ko hadha ma sala alaihi rasulullahi ahli makkata. Sai suka ce da mun san kai manzon Allah ne, wallahi da bamu yake ka ba. Haka Suhail ya faɗa. Don haka yace sai a goge rasulullahi nan. Sai na lace ba zai goge ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya za a rubuta, ka ce hadha ma sala alaihi Muhammad bin Abdullahi. Haka muke so ka ce wannan shine sulhun da aka yi tsakanin Muhammad bin Abdullahi da mutanen Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ka goge din, ni Muhammadu ne, kuma bin Abdullahi ne, kuma ni rasulullahi ne. Saboda haka yawanci muna da ci da zuci a wajen wato kidan abu, da amma na abu sai muka ga mai reacting, kuma mummunan reaction, a tsaya abi abu a hankali. Duk wanda bai fahimta ba, ka tsanna ka kokarin ganar da shi, in ya fahimta shikenan ka sauka kanka. Amma in bai fahimta ba, ma dama bai fahimce ka ba, to yana nan akan wato gidan abinan gabasa da adawar ka ne. Amma wallahi da yawa in sun fahimta za su wato kinan zo. Suka ce masa innaka la majnun, lalle kai wato kinan kwakwalwarka ba a daidai take ba, don haka ba za mu yadda da maganar ka ba. Lau ma ta tina
bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin.
Yawwa, yanzu abinda muke so, lau ma ta tina, ai menene dalilin da yasa ba za ka zo mana ba? Lau ma ta tina, ai Allah ta tina, yanzu meye dalilin da yasa ba za ka iya zuwa ba da bil mala'ikata da mala'iku ba? Amma kai mun san ka, mun san mahaifiyarka, mun san babanka, mun san lokacin da aka haife ka, komai da komai naka. Kuma yanzu za ka zo ka ce mana an maka wahayin alqur'ani, in gaskiya ne mala'ika ya zo daga sama yana binka, jama'a ku zo ga abinda Allah ya ce, mala'ika ce eh haka ne, ku bi su. Ko kuma zai yi hakan din ne? ai mutanen da aka aiko musu Qur'anin ba mala'iku bane, da mala'iku ne sai aiko musu mala'ika dan uwansu, amma tunda mutane ne to mutun za aiko musu dan uwansu, saboda shine za su fahimtan yaran sa. Amma mala'ika in zo kai ba maganar imani ta tilas ne. Yanzu mala'ika sun sauke wai gari ne, yace ga sakon Allah fa da kuke saki, wani yace bai yadda ba, eh yanzu ya zama ta karfi. Amma Allah madaukakin sarki ya bar mutane su bi ikhtiyariyan, kowa ya yi out of contentment, kowa ya zama shi da kansa ya zaba, in ma shakiran wai ma kafuran, don haka shi ne sadaka ba zai yiwu ba. Da Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku a ban kasa da sai aiko musu da mala'ika, amma tunda mala'ika bane a ban kasa ba, don haka ba za a aiko musu mala'ika ba. Da mata tana bil mala'ikati ko mi yasa ba za ka zo da mana da mala'ika ba, in kunta minas sadiqina, in ka kasance daga cikin masu gaskiya. Wannan tambaya ta su akwai ta'annati a cikin ta, akwai tambaya kure, ana son a kure Annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Yau ka san wani lokaci idan mutum baya son karban gaskiya, maimakon ya tsaya nazarin hakikanin lamari, sai ya kokari ya kawo dalilai wanda suke ba su da tushe, saboda sa problem a ciki sai zama mazabi ne. Mai yanzu masu karamar kwakwalwa da sun jace in gaskiya ne kawo mana mala'iku, mana sai je wallahi haka ne, kaga da mala'ika ya zo mana yanzu an warware wannan matsala, wanda masu karamar kwakwalwa kenan. Amma asalin mutane masu tunani mai kyau su kuma su za su sanna su yi nazari su ga cewa menene probabilities na gaskiyar wannan lamarin, menene kuma probabilities na rashin gaskiyarsa, sun tantance su gane ina gaskiya take, dan wato kenan su karbe ta. Yanzu wannan magana ta su akwai ta'annuti a ciki, shine cewa ana son a kure Annabi sallallahu alaihi wasallam, don akwai inda suke cewa in kana so mu yarda da kai sai ka je sama ka sako mana da littafi, ka je sama suka ci kai ka ko ka je sama ma lannu mina liriqiya ka ko ka je sama ma muganka ka tashi ta tafi sama, to sai ka ta mana da wani littafi a can, ba wannan alqur'anin ba, ka kawo mana wani littafi daga can sama. Ko kuma su ce masa a'a, kawai yanzu duduwa su maka da ebe su ya zama an mai da shi gora mai kyau, mu samu inabi, mu samu kome da kome mu rika ci, to sai mu yadda. Ko kuma su kirkiro wannan, ko kuma sama ta fado mana, eh mu zama sai mu tabbatar da gaskiyarka. To duka waɗannan tambayoyi ne da dabaru na kin karban gaskiya, saboda ba za su karbe ta, shi yasa ake cewa akwai ta'annuti a ciki, wato kenan akwai kin gaskiya a cikin sa. Yawwa, in bai musu haka ba bai zama mai gaskiya ba. Wannan kuma haka take yana faruwa a irin wannan zamanin namu, duk wani mai da'awa da zai da'awa, mutanen da ba sa san da'awar za su kawo su dalilai wanda suke very flimsy excuses wanda zai ba su dama ya zama musu karbi, wato kenan wannan sababin. To Allah ya saukar.
ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين.
الله مرحبا كنت تلك يتشيك ما ننزل الملائكة والله برام سوكد ملائكة وبرام سوكد ملائكة إلا بالحق سيدي أكم بغانا تغسكيا بغانا تشيكونا تأ إن ملائكة يزوشي تو أرغا أنغما يوم يرون ملائكة la bushra yawma izlil mujrimina, idan da mala'ika yazo to duk wani mujrimi ba za mu ce masa albishir ba, ba za a ce masa albishir ba, dayan biyu ne dama, ransa za a karba. In ka ga mala'ika ranka ne za a karba. Yanzu yadda muke nan, duk wanda yanzu muna zannin nan ya ga mala'ika to ya san cewa yanzu za a tafi ransa ne, to ina zai kwana mala'ika ya zo shi wa zai jira shi, eh wa ma kanu idan munzarina, kuma in lokacin yanzu ba za a saurara musu ba, kaji ba za a jira ka kwana ba, ba mu maganar kwana, sauraka da mala'ika yanzu tashi mu tafi kawai an gama. Kuma babu yadda mutum ya iya, saboda haka kar sifa ta zuwan mala'ika. To mu je mana,
inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun.
Allah madaukaki sarki ce inna nahnu nazzalna dhikr, lalle mu ne muka saukar da azzikr. Azzikr muka ce menene dazu? Alqur'ani. Da daga mu ne muka saukar da alqur'ani, wani kenan nan Allah madaukakin sarki yana tabbatar musu da cewa Qur'ani ne su daina shakka a kansa. Allah madaukakin sarki shine ya sauka da shi. Inna nahnu nazzalna dhikra. Mu dinnan inji Ubangiji mu ne muka saukar da wato kenan gargadi shine Al-Qur'ani. Wa inna lahu lahafizuna kum mu ne masu kiyaye shi. Mu ne masu kiyaye shi. Ta yaya Allah madaukakin sarki yake kiyaye Al-Qur'ani? Tambaya nake. Taya Allah madaukakin sarki yake kiyaye Al-Qur'ani? Yace shi ya saukar da Al-Qur'ani kuma shi zai kiyaye shi. Na? Yawwa, na farko an bada dama a mutane sun hadice shi a cikin kira zuwa. Ta yadda za su zo da abin da yanzu da ka abin da yanzu a cikin masallacin mun nan in ka bata Al-Qur'ani take za ce maka nan ba haka bane. Allah madaukakin sarki ya sa shi a irzan mutane. Yanzu kafin ka samu mutanen da suka hadace Bible tun daga Genesis har Proverb ba abin da mai sauki ba. Tun daga Genesis har Proverb. Amma za ka samu mutane wanda suka hadace mata ba tun daga Waƙara har Nasi. Haka ne? Ba za kuma su kirgu ba. Wannan yana daga cikin kiyayewa Al-Qur'ani. Sannan na biyu, yawwa na haddan Bible ko duk kishi ne amma kuma too late to cry when the head is cut up. Littafin da aka saukar da shi saboda shekara 2000 sai yau za ku fara koyan haddansa. In ka samu man kabi ba sai ka samu nan a Nigeria ne, domin su ne kirista da suka fi kowa kishi, suke yin abu ido a rufe. Amma sauran kasashe kirista ce yaushe za su tsaya suna maka wannan? Ba za su zanna su haddace maka ba, don ba zai haddace ba, ba abu ne mai sauki ba. Yau sannan ba su haɗa kan littafi ba, akwai bashin da yawa. Akwai bashin da yawa. King James bashin, wane ne? Bashin New Testament, Old Testament, akwai bashin da yawa. Kala-kala, akwai St. Barnabas ko da sauransu. Har a yanzu ana discoverin waɗansu Bible ɗin wanda ake tunanin su ne na Annabi. Har a wannan zamani ana discoverin waɗansu sabon Bible. Sannan daga ciki ko akwai documentation, an riga an rubuta. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ransa, an rubuta shi ko akan takadda, ko akan fata, ko a allanka fada, ko a zarban dabino, duk an riga an rubuta shi. Zamanin Sayyidina Abubakar, Allah madaukakin sarki kin samu su tare da tunanin Sayyidina Umar, aka tara Al-Qur'ani aka yi kofi guda daya a rubucen sa ya zama a dunkule. Wannan zamanin Sayyidina Abubakar aka yi shi. Don haka original copy yana nan, shine asalin original manuscript. Zamanin Sayyidina Umar aka dauko wannan guda ɗayan, yana karkashin Nana Hafsatu, karkashin kulawar Nana Hafsatu, aka zo aka yi copies guda shida, aka aika Marakizul Islamiyya saboda Huzaifatul Yamani da suka je Azerbaijan yaki, ya dawo yake cewa wa khalifa to adrikin nas qabla ayya talifu fil Qur'an. Kai ki riski mutane kafin su samu sabani a cikin Al-Qur'ani, saboda kowa in yaje ya haddace Al-Qur'ani, in ya zo rubutawa sai ya rubuta da irin harshen sa. Yanzu kawai misali, Bakano in zai rubuta abin da in zai karanta fata zai ce wala ralina, to ra in ya zo rubuta ya rubuta ra da zazzage, in zai ce wala lalina. Daga shan mamaki babban malami matsanin fiqhu a Zaria zai ce wala lalina, to a wajen rubuta sai aka rubuta lalina, kaga an samu sabani. Ka je ka gurin Yarba za ka ce hausu fillahi mina shaitani rajim, aka zai rubuta rajim. Kaga ni so duk Qur'ani ne, amma kuma wannan za su je su ta yada irin wannan, wanda za su ta yada irin wannan, wanda su Sayyid Huzaifa bin Yamani ya fahimci wannan problem, ya zo samu Sayyidina Umar ya ce musu to adrikin nasu qabla an yaktalifu fil Qur'an. Ka riski mutane maza kafin su zama sun saba a cikin Al-Qur'ani. Za ka ya biya masa danjin Sayyidina Umar, sai aka karbo wannan gudun na Hafsatu, aka je aka yi 6 copies, aka tura Marakizul Islamiyya copy ɗaya. Wannan shine ake kiransa Ar-Rasmul Usmani, wanda ke da stamp na Sayyidina Usman. Aka ce kuma duk wani wanda ya san ya rubuta wata takarda ta Al-Qur'ani da irin yaransa ko tunda musulunci yanzu ya tsallake kasar Laraba ya shiga abin ya kawo aka yi sanandarin duka aka kone su aka ce to ya dauki wannan ya kofa wannan shine original manuscript kaga wannan ma kariya ce da Allah madaukakin sarki yayi ma alqur'ani sannan daga cikin kariyar saboda matsalar ilimin nahwu sai ya fito ilimin nahwu ya fito saboda matsalan raf'a da nasba da menene da sauransu ko mutum yayi ce inna Allaha bari'un minal mushrikina eh wa rasulihi ko wa rasuluhu shine daidai din ko yawa to yace wa rasulihi ai kaga ya bata Allah ba shi ba mushrikai ba shi ba manzon Allah ai kaga karatu ya baci to sai aka ce sayyidina Ali a gyara wannan a dauki mataki akan zaka kira Abul Aswad Addu Ali ya ce ka rubuta kaidan nahwu aka rubuta kaidan nahwu wannan yasa aka samu saukin wannan dan haka sake kiyayewa alqur'ani ko yawa sannan kuma sai ya zama babu bambanci tsakanin fa da gainu babu bambanci tsakanin nun da ta da ya da fa da ba duk babu bambanci tsakanin gainun da abin nan zamanin Hajjaj bin Yusuf a saka bi aka zaka samu su annukat ko aka saka musu wata kenan dugo wannan ma ya taimaka wajen kiyayewa sannan sai wannan wannan ne shakal wannan wasulan da aka yi duk dan dai a dai fitar da mutane daga rikici ko yawa wannan malami yanda yake ta wannan ne Abul Aswad ne kuwa yake ce tara almajiransa yake ce zo ku zo kowa da ko Qur'ani ku rubuta yace ku zanna ina karantawa yace in nazo idza ataitu harfan aw idza ataitu ala harfin fadammamtu fami in kuka ga na dunkule baki na haka to ku sa masa damma wa idza fatahatuha ala harfi faj'alu lahu nuqdatan da faru nuqda ne a sa masa dugo a samansa wa idza kaffartu fami faj'alu nuqdata tahatahu to daga ba shine wannan aka mai da shi damma wannan aka mai da shi fataha wannan aka mai da shi wato kenan kasra da sauransu to duka wa'annan dan wato kenan mai kariya ne ga alqur'ani Allah madaukakin sarki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna shine sa wa'annan dukan mun yi magana Hajjaj bin Yusuf a sakafi ko akwai mai nukda bambancewa tsakanin fa da ghain da da za ko yawa ta da ya da abinan da ba da sauransu duk bambance su bambancin sa dugo wanda zai bambance tsakanin wannan da mutane su fahimta yawa sannan sai kuma mai wasali lokacin ne sai kuma su wasali da sauransu ko sannan daga cikin kiyayen da Allah madaukakin sarki ya yi wa alqur'ani bayan an kirkiro ilimin nahwu ilimin balaga ya zo shi sannan daga cikinsa tafsiri ya zo shi saboda kare ma'ana daga kan Ibn Jarir al-Tabari wannan aya ga abin da take nufi wannan aya saboda kar wani daga baya ya zo ya ce ga abin da take nufi sabanin abin da yake na asali duk waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya yi su ne don wato kenan ba da kariya alqur'ani don haka shi yasa alqur'anin ko mutane suna kan hanya shi yana nan idan mutane sun sau hanya ma shi alqur'ani yana nan dan da suka yi shawara su dawo kan hanya yanzu su dauka su kade masa gora su ci gaba da aiki da shi saboda haka hanyoyi da daman gaskiya da Allah madaukakin sarki ya ba da kariya alqur'ani za mu dakata anan ana ci mana lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amsa mana ya ba mu ladan zabi da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gana da mu kusuranka ba mu ikon gyara kuma ka yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.